This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Thank you.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Juma'a 7 ga watan Yuni shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Dakarun Isra'ila sun zafafa hare-hare a Rafa yayin da motocin yaki suke kokarin kutsawa yamma. Sojojin Ukraine sun kakkabo mukamai masu linzami 5 da kuma jirage mara matuka 48 da Russia ta kai musu hari da su. Shugaban Russia Vladimir Putin yana kokarin kulla dangantakar kasuwanci a yankin gabas.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar editocin Najeriya ta koka akan abin da ta kira cin zarafin yan jarida da yan sandan kasar suke yi ta hanyar kamensu ba kakkautawa. Dan majalisar wakilai ta Najeriya Abdulsamad Dasuki ya ta'allaka yanayin matsayin tattalin arziki da yan kasar ke fuskanta da tsarin shugabancin da ake kai wanda ya baiwa shugaban kasa karfin ikon daukar matakai kamar irin na janye tallafin mai ba tare da yawan wakilan jama'a ba.
An ce an jaye tallafin mai to mi anka samu sannan kuma mun ka tsaya yanzu ba a yi bayanin ga kuɗin da anka tara ba sannan kuma al'umma yanayin da anka sasu ga matakin da anka dauko na wani bangare yadda za a kawo mutane tallafi.
Za mu kawo muku shirin da dan gari amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. Kasancewar masu neman ganin an tsagaita bude wuta tsakanin yakin Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas basu kai ga cimma matsaya ba. Dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta daga sama da ƙasa a Rafa cikin dare yayin da motocin yaki suke kokarin kutsawa yamma a cewar mazauna yankin. A wani bangaren kuma an ci gaba da harbe-harben bindiga tsakanin dakarun Isra'ila da Hamas mai jagorantar mayakan Filistino. Wani mazaunin yankin ya ce motocin yaki sun mamaye kan iyakar yankin da Misra sannan sun kai samame ta yamma da tsakiyar kudancin birnin tare da raunata mutane da dama da lamarin ya rutsa da su a cikin gidajensu. Ya ce ina ganin dakarun da ke mamayar suna yunkurin kutsawa zuwa yankin gabar teku a Rafa. Samaman da kuma harin bama-baman da aka kai cikin dare an tsara su ne sun shigo suna lugudan wuta kafin suka janye a bayanan wani mutum dan Filistino. Ya kasance cikin mafi munanan dare wasu mutane sun jikkata a cikin gidajensu gabanin a fitar da su da safiyar yau abin da ya shedawa Reuters kenan ta manhajar aike sakonni. Sojojin Ukraine sun faɗa yau Juma'a cewa yayin hare-haren Russia na cikin dare dakarun saman Ukraine sun kakkabo duk mukamai masu linzami guda 5 da jirage mara matuka 48 cikin 53 a yankuna 9. Dakarun na Russia sun kai hari da jirage mara matuka da mukamai masu linzami samfurin KH-101 da KH-555 a yankin Kyiv wanda ya yi sanadiyar wata gobara a wani kamfani a cewar gwamnan yankin. Ma'aikatan kwana-kwana sun kashe wutar da safiyar yau Juma'a ba tare da rahoton wani da lamarin ya rutsa da shi ba. Gwamnan yankin Kharkiv Oli Sinehovov ya ce harin jirage mara matukan ya kwabe tagogin akalla gidaje 3 inda mutane suke zama tare da lalata wani shago da ofishin aike sakonni daga cikin wasu gine-gine. Gwamnan ya ce an kakkabo jirage mara matuka guda 3 a yankin Dnipropetrovsk. Kasancewar kasashen yamma sun yanke hulɗa da ita Russia ta maida tattalin arzikinta na dala mai yawan dala trillion 2 ga manyan kasashe kamar China da Saudiya. Sannan a zango mai nisa kuma tana duba yiwuwar zuba jari a Zimbabwe da Afghanistan. A wurin taron kasuwanci na farko a St. Peter, kasuwancinta na farko a St. Petersburg wanda Caesars ta kirkiro da ke zaman wata kofar zuba jari a Turai. yakin Ukraine ya haifar da mafi girman tabarbarewar dangantaka tsakanin Russia da kasashen yamma tun bayan rikicin da ya auku tsakanin su a 1962 sa'ad da hadaddiyar daular Soviet ta saida wa Cuba makamai masu linzami sannan takunkuman da kasashen yamma suka kakaba mata ya haifar da juyin hulɗar tattalin arzikin Russia. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, rahotanni daga Najeriya na bayyana cewa rundunar 'yan sandan kasar ta dukufa wajen kame 'yan jarida, lamarin da kungiyar editocin kasar ta bayyana a zamancin zarafi da kuma wani yunkuri na keta 'yancin fadar albarkacin baki a kasar. To sai dai hukumar ta 'yan sanda ta musanta cin zarafi, amma ta ce tana kame ne bisa ka'idar aikinta. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A babayan nan dai jami'an tsaron Najeriya na yi wa 'yan jaridu dramikiya inda ake ta caccafke su ɗaya bayan ɗaya, abin da ya tada hankalin manema labaran. Kungiyar editoci ta Najeriya, wato Nigeria Guild of Editors, wacce a taron da ta yi a babayan nan ya maida hankali akan wannan batu, ta ce yawan cika hannu da jami'an tsaro ke yi da 'yan jaridu akai-akai a Najeriya da sunan tabbatar da dokan da ta hana aikata laifi ta yanar gizo abin damuwa ne da ba za a amince da shi ba. Editocin sun gargaɗi jami'an tsaron Najeriya, musamman rundunar 'yan sandan ƙasar, da ta dakatar da yawa 'yancin 'yan jaridu karan tsaye. Bugu da ƙari, editocin sun kuma soki 'yan sandan Najeriya bisa yadda suke cin zalin 'yan jaridu, da hakan ya ci karo da tanaje-tanajen tsarin demokaradiyya. Suleiman Ubagaya shike zama tsohon shugaban kungiyar editoci ta Najeriya.
Kuma duka kamannin da ake wa editoci ana yin su ne da kasan za a yi wa 'yan ta'adda. Za a je wani lokaci cikin dare a ɗauki mutum kamar madu da aka ɗauka a kubuwa a gaban iyalansa aka ɗauke shi. Kafin nan akwai editan da aka ɗauka shi kuma a Lagos, shi ba wanda ya san ma san da aka ɗauke shi ɗin. An ɗauka ma kidnapping ɗinsa aka yi. So wannan gaskiya ba abu ne da ya dace ba a gargashin tsari na demokradiyya. Nan shi kansa wanda ake gani ya yi laifin nan a sanar masa a gayyace shi kamar yadda tsarin demokradiyya ya tsara. Ba zai yi ba a gaskiya fi sabilillahi a rika cin zarafin 'yan jarida.
To kowane martanin rundunar 'yan sandan Najeriya za ta mayar? Muyiwa Adejobi shine kakakin 'yan sandan kasar. Da koke-koken irin wannan zargi akan 'yan sanda akan yadda ake amfani da dokar da ta hana aikata laifi ta yanar gizo. Idan aka kawo korafi akan ɗan jarida sai aka gayyace shi, to abin da zai yi shine ya amsa gayyatar. Amma idan yake amsa gayyatar, to muna da damar mu je mu cafke shi. Ban yarda ba, kuma ina kalubalantar duk waɗanda ke cewar muna garkame 'yan jaridu. A'a, muna dai gayyatar su ne in aka kawo mana korafi akan su, ko kuma sun aikata wani abin da ya wuce gona da iri. Idan kace min kama 'yan jaridu da muke yi wannan laifi, to ni kuma zan nuna maka abin da ya sa wannan din ya zama ba laifi ba. Kakakin 'yan sandan Najeriya kenan Muyiwa Adejobi. To kuma menene masu fafutuka ke cewa? Barista Yakubu Sale Bawa, lauyan kare haƙƙin bil'adama ne.
Ba a daidai ba bisa ga ƙarƙashin doka. Kyau ba kuma bai dace ba 'yan sanda su je su rika kama 'yan jarida. Kila suna da wani rahoto ko kuma wani labari da wani an aikata wani abu wanda ya saba ma doka. Amma abinda nake so in jawo hankalinmu mu sani shine ɗaya daga cikin shika-shikan demokradiyya a ƙasa shine tabbatar da 'yancin 'yan jarida. Idan ƙasa tana fahariya ko tana takamar da tana kan turbar demokradiyya, sai zamanto ana musgunawa 'yan jarida, ana takura su, ana danne masu haƙƙinsu. 'Yan jarida ba mu ce babu demokradiyya, don haka dole su tashi su bi ba'asin abin da ya faru.
Barista Yakubu Sale Bawa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Kasar Zimbabwe tana fuskantar rashin wuta a sakamakon lalatattun na'urorin samar da wutar lantarki da kuma tasirin da rashin ruwa akai-akai ya yi wa ba da na'urorin ba da lantarki. a yunkurin ganin ta taimaka. UNDP ta kafa na'urorin tatsar makamashi daga garana a ofisoshin gwamnati. Cibiyoyin lafiya a ƙasashe 15 sun ci gajiyar na'urorin sola ƙarƙashin wani shirin UNDP Solar for Health. Wannan ya kunshi sama da miliyoyi da cibiyoyin lafiya 1,000 a Zimbabwe, wurin da ya ci gajiyar shirin mafi girma, a cewar babban jami'in da ke kula da ofishin majalisar cikin UNDP a Zimbabwe, Ayodele Odushola, ya ce:
If you put all the renewable energy capacity that we have generated in the country,
idan za a yi la'akari da yawan makamashi mai tsaftar da ake samarwa a ƙasar, jimillarsa ya kai megawatt 13.3, wanda ya kama kaso 35% na makamashin da ake samarwa ba ƙarƙashin gwamnati ba. Zimbabwe tana fuskantar rashin makamashi tsawon shekaru. Asibitoci ma ba su tsira ba da rashin wuta na tsawon awanni.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ɗan majalisar wakilai ta Najeriya Abdulsamad Dusuki ya ta'allaka mummunan yanayin matsin tattalin arziki da 'yan kasar ke fuskanta da tsarin shugabancin da ake kai a kasar, wanda ya baiwa shugaban kasa karfin ikon daukar matakai shi kashin kansa kamar irin na janye tallafin mai ba tare da yawun wakilan jama'a ba. Abdulsamad Dusuki da ke wakiltar jihar Sokoto a majalisar wakilai ya kawo mana ziyara nan muryar Amurka a Washington DC 'yan makonni bayan ya jagoranci wani gungun 'yan majalisar a wata fafutukar ganin an maida kasar kan turbar tsarin shugabanci irin na Prime Minister, wanda suke ganin shine kadai hanyar magance dimbin matsalolin da kasar ke fuskanta.
Wannan tafiyar da muke na gwamnati tsakanin da Allah na shi presidential tsada shi ta wuce ma dauka hankali ba zai dauka irin abubuwan da ake kashewa ga mutun 1-2-3 bayan kana yin uhani da wannan damar kai kawo al'umma ci gaba. Sannan muka duba muhaga na biyu kuma bayan haka, wato cin hanci da rashawa da ake samu cikin wannan tsarin, you know, shi kanshi ma hankali bai dauka. Sannan in ka duba hagani, al'umma suna son su zabi shugabanni waɗanda koda yaushe za su iya kallon su cewa ne muyi kaza, wane muyi kaza. Wannan tsarin da muke bi mun koyi wani abu ne daga waɗansu, mun ka zo mun ka azama kanmu. Demokradiyyar da muke ai al'adu ne, dokokin demokradiyyar al'adu ne na al'umma, shine sun kazo sun kada sun zama doka. Yanzu alal misali America, ita mu hakoya to America al'adunta ne da dinin su da abubuwan su daban-daban sun kazo sun kada ya zama musu irin tsarin su na demokradiyya, mun ka doka, mun kazo mun ka azama kanmu. Sai muka ce wannan bai dace muna ba, kuma yana cikin matsalolin da muke da yanzu haka Najeriya. Kullun sai ka ce garejiya da yau, kullun garejiya da yau. Ba wai Najeriya muke so banda mutum 10-20 sune ke jin dadin Najeriya, so muke miliyoyin Najeriya su samu walwala, su samu dama, su samu incin kansu, su samu abubuwan yi, a samu tsaro.
Wannan tsarin da ake kai na shi presidential system din, ana ganin kaman wasu bangarori kamar yadda nace farko ba sa aiki ciki har da majalisa. Sau tari ana zargin 'yan majalisa tun daga matakin jihohi har na tarayya da zama 'yan amshin shatar gwamnati, wanda wannan ana ganin shi zai sa ai losing abin da ake kira check and balance, sai ga shi shugaba wato executive yana yin abin da ya ga dama. Baka ganin wannan kasa wace da za a ce daga waɗannan ɓangarorin na ku 'yan majalisa da kuma ɓangaren shari'a da za su zama har su shige a ƙarƙashin tafin executive?
To kaga ita gaskiya don mu 'yan Najeriya ne mu haɗa maka ma gaskiya, wato shugabannin namu taya ake hishe su? Yes, majalisa alhamdulillahi akwai waɗanda sun shahara kan abubuwa da dama, amma duk da haka kuma ba mu iya shirya wannan ɓangaren na cewa je kana yika, akwai su da dama. To idan mun ka ɗauki wannan matakin, babu magana je kana yika, ko na yika za ka zo nan dannan za a yanke hukunci, kuma hukuncin da za a yanke wanda ya sha al'umma kani.
Shekara ɗaya kenan da Bola Ahmed Tinubu da gwamnatinsa da kuma ku zubin wannan 'yan majalisa kuka kwashe yanzu a kan sha'anin mulki. To amma bisa rahotannin da muka yi da kuma abubuwan da mutane suke bayyanawa ciki har da masu shari'a akan lamura, cewa daga sannan ba abin da ya sauki, sai ma abin da ya ƙara taɓarɓarewa, saboda wasu tsare-tsare da ake ganin wannan gwamnatin ma ta fito da su, sai ma ƙara jefa 'yan Najeriya cikin ukuba. 'Yan Najeriya na ta kuka har suna ganin kamar ba su da wakilai a gwamnati. Mutane na ganin anyawai suna da wakilai a wannan gwamnati kuwa?
To babu shakka akwai wakilai, amma kamar yadda ka ce kuma kamar yadda ne maka bayani, in ka duba ko mu kanmu yanzu mun fara kana mu sun fara rabuwa cikin majalisar saboda dukkan duku abu ya shafi al'umma sai ka ji wani ya ce jam'iyya a lokacin mu ne
kundin tsarin mulki bai bara wani mataki ko kuma wata hanya da za a dauka a rabtar da duk wanda ya amfani da son rai don yana kan jam'iyyar
ta dama to son rai ya wuce kamar yadda kai muna shin hada yanzu ranar da an ka rantsar da gwamnati ta cire tallahin yau dai ban ji an ce mini ga abin da an ka tara ba na cire wannan tallahin
rahotanni ma sun bayyana cewa a wannan shekara ma an biya kuɗi a kai makudai
na gani gwamnati ta karyata ta ce haka amma in ma ba a biya ba to mina na an ka samu raran mi an kai an ce an jaye tallahin mai to mi an ka samu mi aka kara ma al'umma yau an doko abubuwan na aima al'umma bayani ga gasket kuma ko ba haka ba yadda an ka cire shi mu ba mu yadda ba saboda mu yan majalisa ya kamata mu kwatanta adalci in ka ba daidai a baka damar ka hadi gashi kai bani ai haka nan har ka ga na janye tallahin mai sannan kuma mun ka tsaya yanzu ba a yi bayanin ga kuɗin da an ka tara ba sannan kuma al'umma yanayin da an ka sa su ga matakin da an ka ɗauko na wani bangare yadda za a kawo mutane tallahi to duk babu wannan abubuwan nan
dan majalisar wakilai ta Najeriya kenan Abdul Samad da Suki a tattaunawar da muka yi da shi a nan ofishin mu na muryar Amurka kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da dan gari shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto sunana Lawal Aliyu a cikin shirin na da dan gari za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke karamar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa.
Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori, sa'in Dole Osmaniya, senior counselor a majalisar al'umma sarkin musulmi kuma kingmaker. Kuma a ban kasar Kilgori wadda take cikin karamar hukumar Yabo nan jihar Sokoto.
Wannan gari na Kilgori menene tarihin shi?
To tarihin garin Kilgori dai wanda ya asasa shi shine Ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na daya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga Puta Toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu. Shi na daya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin daukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu shi Ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su tayi su ci gaba da karanta suwa da ilmantar suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar Kilgori farkon zaman shi Ibrahim mai tuta anan ne gari da ake ce Madagel lokacin da dan fodiyo yana a nan garin Sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin Bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan Dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na 5 wanda aka ce mahaluru to shi lokacin sadda aka yi tabore na Saturu sai aka rarraba su ɗan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta Ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga Dagel gari da aka ce ma Kilgori domin su kula da al'umma saboda aka rage bore daga Turawa a lokacin da aka fara don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan ƙasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka ƙara ma garin ƙasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi Ibrahim mai tuta akwai suka aure su wani ɗaya daga cikin su Muhammad ya Armi ɗaya dan hodiyo sannan kuma shi ma sa'i Umaru ya Armi ɗaya sarkin musulmi a Tiku so lokacin akan bada bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da ga magirmawa haka don haka wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar Yabo, mafi yawancin mutane da suke cikin wannan gari Fulani da Hausawa da Kabawa da Goberawa da sauransu, asalin su noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na cigaban al'umma.
Me yasa ake kira wannan sarauta Sa'i?
To Sa'i kamar yadda aka sani, Sa'i wanda yake title ne, matsayi ne na hidda zakka. A lokacin daular Usmaniya, shi wanda an asasar na wannan sarauta ta Kilgori, Sa'i Ibrahim Mai Tuta, shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake, wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma, shi ka zo ya hidda haƙƙin Allah. Wannan zakka sai ya hissuwa, sai a kawo nan bagire kamar shi a rike da baitul mali, inda za a zo a tara wannan zakka, kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka, kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi Shehu Mujaddadi ya basuwa.
Jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi waɗanda suka kafu, shi menene Kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi?
To Kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take, don haka tana cikin kware da Dausayi da Fadama da wurin kiwo da wurin noma. Don haka garin Kilgori, ƙasar Kilgori, ana ce mata Kilgori birnin duci, gewa take da duci, kuma gari ne na Hillani da Hausawa da kuma masu noma da kiwo, kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana.
Gashi kai ne Sa'i na goma, shin menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular Usmaniya?
To daular Usmaniya kamar da ka faɗa dai, da kakanninmu duka wanda suka rika Sa'i tun na farko Ibrahim Mai Tuta har zuwa yanzu, duk ayyukan da an kai na kafa daular Usmaniya tare da su an kai da gudunmuwarsu da ba da goyon bayansu. Kuma wanda mai asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a, masani ne, kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka, kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta. Kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko nana, akwai wanda yake gaba, akwai wanda suke baya, akwai wanda suke hannun dama da hagu, to shi yana cikin, shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi, shi yake kula da duk wani manuba, kamar shi a front line commander wanda a gaba, wanda idan ana son a yi advance a ci gaba, shi zai tar da tuta a yi gaba. Idan ana son a karya ko a yi dama ko a yi hagu, shi za a ba umarni. Kasan ga yaƙi akwai commander wanda yake dauke da tuta, sannan akwai theater commander.
To masu sauraron mu, iya abinda zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin. Muna neman afuwa da kuma bayan masu sauraron mu hakuri akan soma wannan shirin da muka yi a makare. Wannan ya faru ne saboda wata tangarda da muka samu ta na'ura. Yanzu kan muna godiya kwarai ga waɗanda suka taya mu gabatar da wannan shirin, musamman Aisha Mu'azu da ta gabatar da labarai da kuma Fiona Nanduru da Majuri Leather Duration, har ma da injiniyan mu na yanzu. Kuma a madadin dukkan su, Murtala Faruk sanye ne ke muku fata alkhairi, amma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe. Ma'assalam.